A Najeriya, musamman a yankin Arewa, dubban jama'a ne tashi-tashin hankula suka raba da gidajensu, suka gudu suka bar komai da ke gare su domin tsira da rayukansu. Mafi yawa daga cikinsu da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira suna cike da bukata saboda yanayin da ya tilasta su baro gidajensu ba cikin shiri ba. Dahiru Masama shi ne hakimin wasu 'yan gudun hijira da suka gudu daga garinsu na Masama a yankin Wurno na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Za su zo su aza mana kuɗi, mu ba su kuɗi, kwana biyu kwana uku kuma su da su aza mana kuɗi, kuma in suka samu mutunan mu ko mata sai su kwasa su yi dagi da su. Abin da ya buwaye mu ya fi ƙarhinmu muka taso muka komo nan muka zauna. To nan mu abin da muke nan daga dai wanda adda ɗan halin taya shi ya kwadugo, ya ta shi kwadugo, wanda bai ɗan abin sana'a shi. Wanda a irin mu kuma wanda bai da harkai dole sai ka zo can gari wanda ya san ka shi dan taimaka maka to ka ba iyalinka.
Duba da halin matsi da jama'a ke ciki tun ma ba da matsalar rashin tsaro ba a Najeriya, yasa kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Amurka mai suna Zumunta Association take bayar da tallafi ga mabukata a Najeriya a kowace shekara domin sauƙaƙa halin da suke ciki. Wannan karon jihar Sokoto na cikin jihohin da suka amfana da tallafin, inda kungiyar ta baiwa kungiyar bayar da agaji ta Red Cross kuɗi domin taimakawa jama'a, kuma kungiyar ta Red Cross ta sayo buhuhuwan shinkafa 100 ta rabawa 'yan gudun hijira 100 da ke yankin na Wurno. Ibrahim Engaski shi ne sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Kebbi, wanda kuma ya maganta da yawan babban sakatare na kungiyar na ƙasa.
Mutanenmu da ke nan zaune a nan gida Najeriya su ma ya kamata a yi kwaikwayo bisa ga irin wannan abun na alheri da mutanen da ke zaune a Amerika su ga cewa ya abu ne da ya dace. Muna kira ga kungiyoyi da kuma mutane masu hali wannan ƙasa su duba su ga irin halin da mutane ke ciki, don Allah su kawo taimako. Wannan wurin da muka zo wannan in ka duba abin da za a bada kamar yana faɗa ba wani abu ne mai, amma abin da irin amfani da wani abin zai yi mutane ne ka duba, in ka duba za ka ga mata, za ka ga ɗaya ƙananan yara a ce wuri irin wannan wurin da ake zaune a ce babu ruwa.
Alamu dai sun nuna a fili cewa wannan tallafin ya so sa rayukan waɗanda suka amfana da shi, domin sun kasance cikin annashuwa yayin karɓar tallafin.
Sai muna yin godiya saboda duk wanda ka ga ya zakata su ya kula da kaiya ba ka iri na al'amari ne.
Arama Aliyu, an ga taimako da an ka ba mu, mun gode Allah ya saka da alheri. Eh, kwarai ko yake da unhwanin gari mutum da abinci na za mu ci.
Tallafi ga mabukata a cewar masharhan talmuran yau da kullum kamar Professor Tukur Muhammad Baba abu ne na alfahari.
Duk addinai da muke da su, manyan addinai na duniya suna karfafa irin waɗannan abubuwan, don haka in kuma waɗannan 'yan Najeriya har suna tuna gida ba su manta halin da mutane ke ciki a gida, abin alfahari ne kwarai da gaske, ba wai mu zauna mu jira gwamnati ba.
Wannan tallafin dai ɗaya ne daga cikin jerin ayyuka na jin ƙai da wannan ƙungiyar ke aiwatarwa ga 'yan Najeriya domin sauƙaƙawa jama'a, abinda da dama daga cikin jama'a ke ganin cewa da sauran masu hali za su yi koyi da hakan da an yayewa jama'ar ƙasar nan damuwa a fannoni daban-daban na rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.